أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد ما سو كلمة دا سورة رم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة مدى سايكا كسن شوادا ردكو شكين مني سابا شرينا فتوى الرحمة شرين ديكي باكو داما دومون turo da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma za ku iya aika da sakon tambayoyin naku ta cikin wannan shiri ta hanyar aika da rubutaccen sako wato text ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155 ko kuma ta kan addressin email na fatawirrahma@yahoo.com da kuma shirin fatawar rahama da ke kan shafinmu na sada zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi 25 ga watan Jumadal Ula shekara ta 1447 bayan hijirar fiyayen talikai Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa birnin Madina wanda kuma yayi daidai da 16 ga watan Nuwamban shekarar 2025 miladiya. Kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shi malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemon OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayar dake Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin shirin a daidai wannan lokaci. Kuma cikin shirin namu na wannan rana za mu shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin naku domin sauraron amsoshinsu daga malam. Tambayar mu ta farko a cikin shirin akramakallahu take cewa ya halatta mutun ya tada iqama yana sahu na biyu idan liman ya ce a tada iqama amma sahun farko suka yi shiru.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Dan uwan masu kallo da sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A shi mai tada iqama ai bai da wani mahalli na musamman wanda ce sai yana sahu na daya ko sai yana bayan liman ko yana saitin liman ko wani abu, daga ko ina ma zai tada iqama matuƙar dai sautin sa zai kai a ji abin da yake faɗa, babu laifi daga sahun farko ne na biyu ne na ƙarshe ne zai iya tare gama ba wai lalle sai yana samun farko ba.
To malam, mai wannan tambaya dai yake cewa idan mutum zai tayar da iqama shin dole sai ya tsaya a inda zai yi sallar ya daidai, wato ya zama yana daidai da inda zai tayar, ko yana iya fara tayarwar kafin tsayawa daidai inda zai yi sallar?
Shi ne amsar mu ta farko, cewa baya da wani mahalli da aka ce ga gurin da mai tare iqama zai tsaya, saboda in ya tsaya a inda ba gurin ba a ce to ba daidai ba, ko ina ba daga ko ina yana gurin da yake tsayuwar sallar sani inda zai abin nan, ko a can gaba ya tada sallar ya ci za ga sallar sai ma inda ladan yake zuwa tada sallar can gaba ne, sai daga baya in ya tada sai kuma ya zo shi ga su. So ba wani sharadi na cewa ga wani guri na musamman na ladan inda zai tada sallar, babu wannan, ko ina ma zai tsaya tada sallar.
To wannan tambaya malam cewa take idan mutum ya karanta suratul ikhlas sau uku hakan yana daidai da karatun alqur'ani cikakke, shin zai iya yin hakan a cikin sallar farilla ko nafila bayan fatiha domin neman wannan lada?
Imam Malik alayhi rahmatullah kamar da yake cikin al-miyarul mu'arib na wan sharisi, ta Imam Malik an samu a cikin utubiyya sama na Ibn al-Qasim tabbaye shi game da wannan cewa mutum zai iya karanta suratul ikhlas raka'a ɗaya kuma maimaitawa ya ce wannan baya da kyau, ke cewa wannan wani ƙirƙirarren abu ne, wato sabon abu ne, babu shi a musulunci, ba san magabata suna yin haka ba, inda a ce alkhairi ne to da su za su riga mu aikata shi. Shi ya sa shi kansa wani sharisi da yake ba da ansar yake cewa wannan yana daga cikin bid'o'i, yana daga cikin bid'o'i wanda daga cikin magabata na Jan Sufiyan Thauri ne. An tambaye shi game da wannan ya ce ba ya da kyau, bid'a ce, yace saboda haka ka zamo cikin masu bin abinda ka sani magabata suna yi wannan ko ba daga cikin abinda magabata suna yi suke da ce hakan yin daidai ne maimakon su rika karanta dogayen surori da sai su rika kawai karanta ulwul laudan sau uku su ji cewa sun yi khatma shikenan ba sai sun zauna karanta dogon surori ba sai sun zauna sun yi khatma alqur'ani ba babu shakka duk wani mai hankali ya san cewa mutumin da yayi khatma a cikin sallah ba zai zama daidai da wanda kawai karanta ulwul laudan sau uku ya gama sallah ba ba za su taba zama alada ba shi yasa shi Ibn Rushd abinda ba yake gani cewa surusul za a bashi ta'dibu surusul qur'an yace yayin da zai yi khatma ta alqur'ani to za a dauki kaso daya bisa uku na ladan da za a bashi ya zanto ladan suratul ikhlas ne kaso biyu kuma ya zanto na ladan sauran karatukan da ya cikin sallah yace to wannan a khatma kenan amma in ba a khatma ba to ba zai samu wannan abin da ba shi Ibn Rushd abinda ba yake faɗa kenan saboda haka dai abu ne da ba a san shi cikin aikin magabata ba da a ce kuma alkhairi ne to da kafin kai kai tunanin kai da sun riga ka aikata wannan saboda gurin su ka ji cewa tarihin surusul qur'an su suka rawaito wannan daga baiki sallallahu alaihi wasallam amma ba su fahimci hakan ba suka tsaya a sallah suka karanta surori masu tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma haka yake yi karanta surori masu tsawo a raka'a daya karanta suratul baqara zai karanta suratul nisa zai karanta suratul ali imran a raka daya da in ya ga dama kawai sai karanta qulhuwal lahu sau uku shikenan ya gama sauki alqurani amma ba haka yake ba haka nan magabata su ma duka haka suke karanta surori masu tsawo su yi sallah su yi dogon tsayuwa saboda haka ba wani abu da zaka zo da shi a musulunci sabo kuma ya zanto yana da gurbi fahimta ce wacce ba mai kyau ba
to wannan tambaya malam cewa take menene hukuncin kashin kadangare da kuma kashin bera najasa ne ko kuwa
da abin da ba a cin namansa da abin da dabbar da ba a cin namanta to kashin ta najasa ne bera ba a cin namansa bera yi ubari da kashe shi an gan shi ba a kashe shi saraka ba naman bera ba abinci ba ne haka nan kadangare bisa kauli wanda yake sahihi saboda ba za ka sa shi cikin tsayibatu ba za ka sa shi kadangare cikin tsayibatu Allah kuma ya yi ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ينا هل التامس الطيبات وواسك دادي وسبنشا وواسكو أيدو وواسكو أباكي سورة الطيبات ويحرم عليهم الخبائث كم ينا هرم تامس أبو واندسكي ملسا كو ملسا دادي saka ba ka saka dangare cikin at-tayyibat ba don ba cikin tayyibat to na cikin khaba'is da cewa mazhabar malikiya suna ganin waɗannan abubuwan ba laifi da nanci la wasu wani kauli su ce makruhi ne ba suna ganin ba laifi ba ne ba bisa kauli sai ya cewa ba halatta duk abin da ba halatta a ci ba halatta abin da kashinsa da jasa ne saboda haka za a kauce masa ya taba ciki a wanke in ya taba gurin da za a ibada a kawar da shi
to malam wannan tambaya kuma take cewa idan mutum ya farka da janaba amma babu ruwan zafi kuma ana tsananin sanyi shin zai iya yin taimama domin ya yi sallolin dare?
Sallar dare? Sallar dare ba wajibi ba ce kamar sallar ba farilla ba ce farilla ba ce sallar farilla ita ce idan ana gudun fitar lokaci kuma gashi babu abin da za a yi tahara da shi to sai a yi taimama saboda ana gabatar da lokaci akan tahara idan ya zanto gashi dai lokacin sallah ya yi kuma zai fita gashi kuma ba a samu yin abin da za a yi tsarki da shi ba ba za a samu abin da za a yi alwala ba ko an samu abin da za a yi alwala yana buƙatar wahalaja sai an dafa shi an tafasa shi sannan a iya alwala da shi ko a iya wanka da shi to ana jin tsoron kuma za a rasa lokacin in aka tsaya yin wannan to ana gabatar da lokaci akan tsahara akan tsarki saboda haka sai yace mama dan ya samu yin sallah a lokacin ta amma ita sallar dare ba wajibi bace saboda haka ba zai sarar da tahara ba saboda yayi ta yanzu to bai samu abin da zai yi wanka ba abin da zai yi wanka abin da zai dafa ruwan wanka da shi sai hakura Allah zai dubi niyyar sai bashi ladan niyyar da yayi har ya santo wato wannan lokaci kuma ya abin nan to haka ba zai ce bari yayi ba tsarki ba bari ya taimaka mama yayi sallar dare saboda wata zama masa wajibi ba
to malam mai wannan tambaya yake cewa mai janaba yana iya daukar mushaf ko karanta alqur'ani a waya kafin yin wanka
ya kamata duk mai janaba kai ya kudin taba alqur'ani ko ya karanta alqur'ani ba tare da yayi wanka ba saboda wankan wani abu ne da zai iya yi da yayi wani abu ne da ba zai iya yin shi ba kamar mace mai al'ada ba za ta yi wanka ba sai al'adar ta dauki to wannan ana yi mata rangwame ta yi karatun alqur'ani wasu ma malamai su tana iya daukar alqur'ani idan tana karanta koya ko tana koyarwa amma wanda yake jaraba shi kaga kowane lokaci zai iya kawar da jarabarsa ta faru shi kenan zai iya wankansa to ba zai je ya caci wa alqur'ani a haka bai dauka ko ya ma karatun alqur'anin ba tare da ya yi tsarki ba saboda ko suna wajibta tsarki a kansa irin wannan yanayi
to malam mai wannan tambaya yake cewa mutum yayi noman gyada shin ana cire zakka daga gyada
gyada ba a cire mata zakka dan an noma ta sai dai idan kadara ce ta kasuwanci an sayar da ita duk yadda aka samu ta kai nisabi ko kuma an je an tare ta a sto a matsayin kayan sayarwa lokacin zakka yayi a lissafa kadaran nawa aka samu a fitar da zakkar arudu tijara ba zakka ta shuka ba ba zakka ta zuro ba ba zakka ta noma ba ita abin gyada ba abinci bace da ake ci a matsayin abinci ba kamar shinkafa alkama masara da sauransu saboda haka ba la tuqtat ko da za a iya ajiye ta amma ba abinci bace saboda haka ba ta cikin abin da ake yi wa zakka ta noma amma kuma idan mutum harkar kasuwancin ta yake to kadara ce in ya sayar kudin suka kai shekara zai fi da musu zakka amma bai sayar ba tana ajiye a sto lokacin zakkar sai yi to zai kirga zai lissafa da ita saboda ta zama kadara sayarwa yau kuma zai mata zakka ce ta kadara ba zakka ta amfanin gona ba
to akramakallahu mai wannan tambaya yake cewa wanda ke cin bashi daga banki aka ce ya daina saboda riba amma ya ce larura ce ta sa yake cin bashin yanzu banki sun hana shi bashin gaba daya sai ya ce ya daina ya tuba shin yayi matsayin tubansa
zai iya tuba wanda ya aikata laifi dan ya kai wani matakin da laifin ba zai iya aikatuwa ba ba zai haɗa ba da shi tuba ba akan abin da yayi a baya idan har ya zanto da gaskiyar yake ya tuba ba tuban mazuru ba ne irin ya tuba dan bai samu ba in ya samu ba zai kara amma yanzu ya ce muku ya tuba dan babu ne a'a da gaskiya ya yarda cewa abin da ya bayar laifi da kuma yana neman Allah ya fi masa tubansa sahihi ne da ba abin da ake so mai mutum ya yi da tuba bayan aikata laifi shi ne ya yi tuban da gaske daga zuci shi ne taubatan nasuha ayyuhal ladina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha taubatan nasuha na sadika tuba ta gaskiya indai har da gaske ya yi laifi ne kuma ya yi niyyar ba zai sake ba tubansa ya yi ba a cewa ai tunda yanzu dai ba zai iya batsa ba shi bane ya sa ya tuba a wani abu ne daban ba zai samu ba zai iya ba kamar mutum ne barawo ne ya yi sata aka yanke masa hannu ba ya da hannun da zai sata saboda ka ce ya tuba za a ce tuban sa bai ba wani ne yake fashi daga baya ya tuba saboda ya tsufa ba zai iya yin fashin ba ya da ya tuba yana da ba shi kenan tuban sa ya yi
to malam wannan tambaya kuma cewa take wata mata ta yi wasiya ga ƴaƴanta su yanki fili daga gidan da ta mallaka su gina mata masallaci kafin a raba gadanta sai suka cika wannan wasiya to bayan lokaci suka rushe wani bangare na masallacin saboda karancin fili a cikin gidan to inda ya rage din sai ya zama masallacin yayi karami yanzu wani mutum daban yazo ya ce zai gina wani masallaci a wani fili daban kusa da wannan shin za a iya sauya na tawasiyar ta hanyar mayar da masallacin shaguna domin kulawa da sabon masallacin da wani zai gina
na farko dai basi mata adalci ba kuma su ci amanarta kuma sai Allah ya yi musu shari'a ta da su ta su ta yanki wani abu na gidanta a yi masallaci kuma su daga baya sun rushe su mai da shi cikin gidansu ya ce wadda ya kada to abinda aka ce ya zama wakafi na masallaci to bai halatta wani ya dauke shi mai da shi nashi ba ya zama nashi tare da cewa wakafi ne ta ce an yi masallaci kuma sun rushe wani bangare da masallaci kawai sun mai da shi nasu wannan bai halatta sun kara wa shi gidansu fadi wannan haramun suka yi wajibi ne su yanko wannan filin da suka rusa suka shigar da su gidansu ya dawo masallaci to idan mutum ya yi wasiya akan wani abu cewa ina yi wasiya akan cewa wannan kuɗi a gina mun masallaci sai aka gina masallaci sai kuma daga baya ya zanto wannan masallacin ba a da bukatar sa gurin saboda ko ga wani masallacin nan da ya fi wanda nashi ya zanto ba shi da ba a da bukatar sa a lokacin to ba mai da shi za a yi wani abu ba a wasiyar nan ta ce tana nan ta masallaci sai a sayar da wannan gurin ana iya sayarwa Ibn Taymiyyah yana ba da wannan fitar cewa ana iya sayarwa a samu wani wuri a gina masa irinsa wato kudin da aka sayar da shi a kuma gina masa wani irinsa yanzu to dai abinda ta yi wasiyya a kansa shi ne masallaci an samu masallacin kada ya zanto an mai da ta yi wasiyya a kan masallaci a mai da shi kuma shaguna ba daidai ba ne saboda haka ana iya matsar da shi ne abinda suke ce ana iya matsar da gori abinda aka yi abinda wasiyya da shi zuwa wani wuri da ake gina za a amfani shi matsarwar shi ne a sayar da shi wannan wurin a kuma kudin a je a kuma sayan wani wuri inda ake bukatar masallaci a gina mata masallacin wannan shi ne haƙƙin da yake kan waɗanda wasiyar take hannunsu amma ba a mai da shi shaguna ba ita wasiyar masallaci ta yi ba shago ba
to a karmakallahu wannan mai tambaya take cewa miji ne ya hana matarsa hawa motar ɗan uwanta saboda suna da saɓani da shi amma ta hau motar ba tare da ta san ya hana ba daga baya sai ta ji cewa idan ya bayyana cewa idan ta hau wannan mota to a bakin aurenta shin wannan kalmar tana nufin saki ne la'akari da cewa ta riga ta hau kafin ta ji saƙon
to miji idan ya ce in kika yi kaza na sake ki yakan iya faɗar wannan da ne saki ce in kin yi kaza to na sake ki saboda ka duk sanda ta aikata wannan abun da ya ce idan ta yi ya sake ta ta san ta zama ba ta san sau ya sani ko bai sani ba ma'ana ya san ta yi ko bai san mace ba idan har ta yi abin da ya ce in ta yi ya sake ta in kuma ta yi to ya ta san sau ta ya sani ko bai sani ba hakanan idan ya faɗa yake cewa in matata ta yi kaza na sake ta in ta yi wannan abin ta saku ko ta san ya faɗa ko ba ta faɗa ko ya kusa faɗa ba saboda shi ne yake da dama ya saki ta zai iya cewa ya saki ta ba ta san ya saki ta ba kuma ta saku saboda haka in a cikin abokansa ya ce in mata ta sake yin kaza na saki ta labarin bai je mata ba kuma ta yi abu ka'ida ta saku matukar ya faɗa haka kuma da sakin ya yi niyya ya faɗa haka ya yi niyya saki ta saku in kuma ya faɗa mata haka ne don ya tsorata ta wasu daga cikin malamai ba duka ba suna ga inda sunan tsoratawa ya yi to ba ta zama saki zai zama saki ba tunda al'amalu bin niyat bai yi niyyar saki ba zai zama saki ba ya yi niyyar tsoratarwa to sunan tsoratarwa saboda haka ba za a kira shi saki ba amma inda niyyar saki ya yi ci in ta shiga motarwa da na saki ta kuma sai ya saki ya yi niyya to ta saku ko da ba ta san ya faɗa ba hakanan ta saku ko da shi bai san ta yi ba bayan ya faɗi maganar ta yi to ta saku saboda haka yanzu tana cewa ya faɗa ba ta san ya faɗa ba haka take cewa ko ya faɗa cewa in ta hau motarwa ta saku ba ta san ya yi wannan maganar ba wata je ta hau to ta saku ko da saƙon bai zo mata ba
tuwakar muka tambaya kuma cewa take a wani lokuta ne halatta mutum ya daga hannu yayin addu'a da kuma wuraren da ba a halatta ba
a sallah ana addu'o'i a sallah ana addu'a ko da ruku'u ko a sujjada ko a zaman tahiyya duk ana addu'o'i amma ba a shar'anta daga hannu a lokacin ba a shar'anta daga hannu a lokacin da ake sallah a cikin sallah ana addu'a wato yana sallah ya zo tahiyya addu'a da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ya tsayar min addu'a ya ajaba ya zaba addu'ar da tafi bashi sha'awa amma ba umarce shi cewa lokacin yana tahiyya ga yayi haka ba saboda ba daga hannu ana haka nan a cikin hudu ba lokacin da take hudu ba shi ma bai zo cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam daga hannu in ba abin hudu ba ta shayar da fari ba du'aul istisqa annabi ya daga hannu har an ga farin kamatarsa amma in ba anan ba addu'a ta ranar kurbar juma'a yima ba ya daga hannu akwai wani sahabi na jin ubara sunan shi ubara ya ga marwan abin bishir ibn marwan ɗaya daga cikin sarakunan banu umayya a cikin sadin hudubar juma'a ya daga hannu sai wannan sahabin yake ce masa qabba Allahu hatayni layli tir da waɗannan hannaye naka guda biyu fa qad ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yad'u fama yazidu an yushira bi usbu'ihi hakana ce naga annabi sallallahu alaihi wasallam yana huduba yana addu'a amma abinda yake baya wuce nuni da dan yatsan sa manuniya ya daga dan yatsan sa manuniya amma bai yi yadda kai ba shi yasa wannan sahabin ya tashi masa inkari hadisin yana cikin sahih muslim ya masa inkari ya ce wannan abin da kai ni naga annabi sallallahu alaihi wasallam yake huduba dan yatsan sa kawai yake nunawa saboda kaga ashe a dan ba ba daga to amma sauran duka addu'o'i da mutum zai yi sai ya daga hannunsa lokacin da yake
tawakkal makallahu mai wannan tambaya kuma cewa yake idan mace tana yin tahiyya shin hannunta ya kamata ya kasance a cikin hijabi ne ko a waje wato tana iya dora shi kan cinyarta ba tare da rufe shi ba
sai da ta ga dama ta rufe shi din ba komai in ta bude shi din ba komai saboda hijabin ta sallah ba ce sai ta rufe har tafin hannunta sai ta rufe tafin hannunta saboda ka dan tafin hannunta yana waje babu komai in kuma ta sa cikin ita kuma duk ba ruwa wani abu
to mai wannan tambaya kuma malam cewa yake idan mutum ya rasa wasu rukoi a sallar jami'i liman yana tsawaita tahiyarsa ta ƙarshe shin mamun zai tsaya da tahiyya kawai ko zai yi addu'o inda ake yi a tahiyar ƙarshe
mala shi bai zo tahiyarsa ta ƙarshe ba in ya tsaya da tahiyarsa ba komai shi tahiyarsa ce ta farko saboda haka ba dole ya yi abubuwan da ba liman zai yi ba saboda haka in ya dakata da tahiyarsa ba wani abu
to wannan tambaya kuma cewa take wasu masu fatawa suna cewa idan mutum yana neman biyan bukata sai ya karanta sura ko aya sau adadi kaza misali 41 ko 1000 menene matsayin yin haka a shari'a
da abin da shari'a ba ta zo da shi ba musamman harkar biyan bukata kaza za ka kadari kadari kaza wani abu ne da yana bukatar nassi Allah shine mai biya wa bawa bukatarsa Annabi sallallahu alaihi wasallam yakan isar da abin da yaji daga Allah ko da Al-Qur'ani ko kuma hadisansa to duk abin da bai zo Al-Qur'ani da hadisi ba irin nan shi shige da kake wa Allah ka ce in kai masa kaza zai biya ka dauka bukata kai za ka gani an ce kai a karanta Al-Qur'ani ka roki Allah da shi an ce kai addu'a a lokacin da kake cikin matsuwa ka roki Allah zai saurari addu'arka amma ka zo ka ce mutum ya karanta aya kaza sau kaza za a biya masa bukatarsa wani abu ne da ba zai yi ka faɗe shi sai da nasi da ka ba zai faɗi mutum da kai ba kai ne kake wato kai ba wahayi ake maka ba saboda ka ba ka da ikon da za ka yi wannan wasu abubuwa ne wanda suke shiga cikin babin bid'o'i bid'a kuma za ka fuskanci Allah da ita ba musamman ba rukunin da kake neman biyan bukata ya kamata ka ce ka nemi biyan bukata ka ta hanyar bid'a
to wannan tambaya take cewa mutane suna yawan turo kuɗi a asusun wani ajiya wani lokacin ana jinkiri kafin a karbe su shin mai asusun na da izinin yin kasuwanci da waɗannan kuɗin?
Ya ne mai izinin su ba? Ya ne mai izinin su su da suka aje kuɗin cewa zan juya in kasuwanci da su suka ba shi izini? To ya zama rance. Yanzu ta wuce maganar ajiya, akwai bambanci tsakanin ajiya da rance. Ita ajiya ka yarda da mutum ka ba shi ajiya. Idan wani abu ya zo samu dukiyar da ka ba da ajiya ba zai biya ka ba. Sai dai idan ya bayyana cewa akwai ta'addancinsa ko sakacinsa, wato ya ka ba shi ajiya ya je aje inda bai dace ba, ya kai ajiyar inda za ya san cewa za a iya sacewa ko za a iya kwacewa, ko a lokacin za a ci biya. Amma idan babu sakacinsa ya aje maka inda ya dace, to ajiya ba a biya idan ta salwanta. Amma rance ne ka ba mutum rance ko da kana ba shi ya juya wani ya kwace. Ka'ida kana nan abinda kana bin sa kuɗi yana wuyansa, sai dai in kai ka ga ya tausaya masa ka yafe masa. Saboda haka kaga in aka ce ajiya ce kuma ya ce zai juya, to ta koma rance. Haka in wani abu ya samu dukiyar sai ya dawo da ita ya biya. So haka ba zai sarrafa dukiyar da take hannunsa ta ajiya ba sai da yardar masu dukiyar. Sai da yardar masu dukiyar in sun yarda suka ce juya shikenan sai ya sai juya ta. Amma su yadda ba ya juya ta, to lalle zai dawo wajensu ya sanar da su abin da ya yi, ya so a yi yarjejeniya ya ɗauki haƙƙin da mai aiki irin wannan ya yi za a ba shi. In misali a ce ɗaya bisa uku da riba za a ba shi, sai a ba shi sauran kuma ya dawo su da shi bayan ya sanar da su abin da ya faru.
To akan makallahu mai wannan tambaya yake cewa yaushe ne lokacin da ya dace a yi sallar Ishraq da zarar rana ta fito ko sai ta ɗanyi haske?
Salatul Ishraq shi ne sallar da ake yi kamar ta walaha, shi ne farkon sallar walaha lokacin da rana ta fito ta yi haske, wato ba lokacin da take jajajajen nan ba, shi yasa ba ake kira ta Ishraq ko Shuruq. Saboda haka Ishraq ɗin shi ne ta fito ta yi haske, zato ba tana wannan jajajajen ba ko katsi-katsi ba lokacin da ke lokacin ba an karamta yin sallah a daidai wannan lokacin.
To wannan tambayar kuma cewa take shin karfe nawa ne ya dace mutum ya yi kiyamun layl?
Ba a ce karfe nawa ne, da lokuta ai canzawa suke, karfe shida magariba ta yi, karfe bakwai isha'i ta yi. Saboda kaga in wani lokaci ne kuma isha'i ba ta yi sai takwas. Saboda ba a tambaya irin wannan da cewa karfe kaza. Ita sallar dare tana fara daga sallar bayan sallar isha'i. Da zarar mutum ya sallar isha'i, to lokacin sallar dare kiyamul layl ya shiga. Amma an fi son a jinkirta ta zuwa sulusun dare na ƙarshe, saboda lokacin da Ubangiji subhanahu wataala yakan sauko sama ta kusa, yana cewa man yad'uni fa astajibu lah ومن يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له. وأنني ذي روكين أن أنسى مسا وأنني ذي تنبيني أن باشي وأنني ذي مغافرة أن غافر تامسا. تقولي وأن اللوك كم أسول السم كالشي النبي يأي يام الليل أسول السم فلقو يأي النبي أما دقى كالشي يزنتو أسول السم كالشي يكي يام الليل أما يام الليل أفعل أتنقى sai daga sallar isha'i.
To akar makallahu mai wannan tambaya yake cewa ban san mahaifiyata ba sai da na shiga aji biyu a secondary, na girma wurin matar mahaifina. Yanzu mahaifiyarta wata ce kada in yi zumunci da ƴan uwan, wato ƴan uwana da muke kuba ɗaya, saboda wai matar mahaifin nawa ta bani wuya lokacin ina yarinya. Na ce ba zan iya ba domin ita na ɗauka kamar mahaifiyata. Shin na yi laifi?
Wakile fi wakin gidai dai ba ya dacewa uwa ta hana zumunci da ƴan uwan, ta hana mutum zumunci da ƴan uwansa ko ƴan uwansa na wajen uba da danginsa na bangaren uba, saboda wani dalili na rashin jituwa da yake tsakaninsu. Saboda shi zumunci Allah subhanahu wataala shi ya ce a sadar da shi. Allah subhanahu wataala yana cewa fa hal asaytum in tawallaytum an tufsidu fil ardi wa taqtu'u arhamakum, ba ku tsammanin cewa idan kuka juya baya kuma kuna barna a bayan kasa kuna daddatse kula wato yanke zubuncin ku saboda shi zubunci so ake asadar da shi lo yasi luna ba amara Allah bihi an yusa suna sadar da abin da Allah ya asadar da shi shine zubunci taqullaha wa taqullaha allazi tasa'al taqullaha allazi tasa'aluna bihi wal arham kiyaye Allah wanda kuke roƙo da shi sana ku kiyaye zubunci kiyaye abin da ya shafi zubunci a tsakanin ku saboda zubunci wani abu ne da Allah ya umarni a kiyaye shi haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarni cewa a sadar da zubunci to dan haka wannan umarni da Allah da manzansa wacce dan tana uwa ko namiji dan yana uba ba za su umarci ƴaƴansu cewa su saba wa abin da Allah da manzansa suka yi umarni da shi ba haƙƙin Allah da manzansa da'a ga Allah da manzansa tana sama ga da'a ga iyaye ana yi wa iyaye da'a cikin abin da bai saba wa da'a ga Allah da manzansa saboda ka ba ta da hurumin da za ta saki saba wa Allah kuma ki saba masa in kika yi haka Allah zai kama ki da wannan saba amma in kika yi wa Allah biyayya dan wato koda ita ba ta so wannan ba zai zama laifi ba don haka ki sadar da zumuncin yan uwanki ki zumunci da dukkan wanda zai kamata ki zumunci sannan kuma ki zo ki ci gaba da kyautata ita ma mahaifiyarki ki ci gaba da lallashin ta kina nuna mata abin nan ba haƙƙinta ba ne haƙƙin Allah ne Allah ne ya ce a yi shi ba ta da ikon da ta haramta shi
cewa karmakallahu wannan tambaya kuma cewa take ina yin azkar na yamma wani lokaci bayan la'asar wani lokaci bayan magriba wanne ne ya fi dacewa
tana yin azkar na yamma
bayan la'asar wani lokaci kuma bayan magriba wanne ne ya fi
azkar din bayan la'asar azkar din masa akwai azkar sabah wanda ake so a yi shi daga hudowar alfijir a zuwa hudowar rana duk azkar da sama ne ba a sami damar yin sa ba sai a yi shi daga lokacin hudowar rana a zuwa azhar duk azkar din sa har zuwa zawali lokacin da rana ta yi zawali duk lokacin azkar din sa ba ne ana son a yi shi daga hudowar alfijir tulu'ul alfajr hudowar alfijir zuwa hudowar rana idan ba a samu yin shi a wannan lokacin ba to za a iya yin shi daga hudowar rana har zuwa lokacin zawali shi kuma azkar din masa daga azhar har zuwa yamma idan ba a samu shi za a yi shi daga yamma har zuwa faduwar rana da sunan shi azkar din masa daga azhar har zuwa yamma har zuwa la'asar duk azkar din masa ne idan ba a samu damar yin shi ba to ana iya yin shi kuma daga la'asar har zuwa faduwar rana duk lokacin sa ne
to wannan tambaya take cewa mata da ba su yi aure ba amma suna zaune gida suna yi wa dangi hidima kamar ta mata masu aure misali dafa abinci kula da yara da sauransu shin suna samun lada akan haka
duk wani abu da za ka yi ka taimaki dan uwanka kana da lada nabi ya ce wa tabassumuka fi wajhi akika sadaqa nabi ya ce wa ayyuka yi wa dan uwanka murmushi ka kalli dan uwanka yi masa murmushi sadaka ce ayar ce kullu salama minan nasi sadaqa duk wata gaba da ke jikin dan adam sadaka ce in yayi amfani da ita wajen taimakawa ka taya dan uwanka ka kama masa abu ya dora akan dabbarsa ko akan sa in zai dauka ko ka kama masa ya sauke nabi ce sadaka ce wal kalimatu tayyiba sadaka daga mutun da dadar kalma sadaka ce to wannan tana kuma mutun ya amfani da mace ta yi amfani da basirarta da lokacin ta da da karfinta ta yi dafuwa ta yi girki yan uwanta su ci babu shakka wannan sadaka ce kuma tana da lada a kan wannan
to me wannan tambaya yake cewa mutum ne yake kiran sallah a masallaci amma wani abokin aikinsa baya son kowa ya kira sai shi kuma baya yin kiran akan lokaci kullum ana hayaniya da shi shin ya kamata ya bar masallacin ya tafi wani domin kauce wa fitina
eh to ba dole bane dama mutum sai ya yi sallah a masallaci kaza kai dole sai ya yi wuri kaza amma dama ba dole kuma musamman baya ga cewa akwai ta fitina zaman sa a gurin zai zama masa fitina to kenan sai sake musallaci ba wai dole bane cewa sai a dabbe to amma shi wanda yake kiran sallar baya yin ta akan lokaci sai ai kokari a zauna da shi in masallacin yana da masu kula da shi yana da liman sai kirawo shi a ce to kai kana son ka rika kiran sallah to ka rika kula da lokacinta lokacinta yayi ka zo ka kira saboda mutane su san cewa lokacin sallah yayi su shirya in ya kiya sai ka canza wani ba suna da iko su canza wani amma cewa kai kaga cewa za ka iya zama fitina a gurin ka zauna a gurin kaga za ka sake wani masallaci ba ce laifi ka ya kai ka ba dole bane amma shi ma wannan din sai ya gyara masa
to mai wannan tambaya karamar kallahu cewa yake malam ya taba cewa baya halatta mutun ya aje amfanin gona sai yayi tsada kafin ya sayar to idan lokacin amfanin gona yayi yawa shin yana iya jira sai ya rage a kasuwa kafin ya sayar
to ban san me tambayar ta shi ba amfanin gona iri akwai wanda yake abincin mutane ga an shuka abin masara an shuka dawa an shuka shinkafa da dai wani abu da mutane suka dogara a kansa shine ci musu ana da bukata bai kamata mutum je bai halatta mutum je boye ba yana jiran ya yi tsada sannan ya ɗauko ya sayar wannan haramun ne a irin yanayi da ake ciki mutum ya shuka abincin mutum abinda mutane suke ci suka dogara da shi a matsayin abinci ya boye shi kuma yana jiran su yi tsada abinda bai zama abinci ba wato da shi ba shi mutane za su rayu ba su ɗauke shi da abin da ba to shi in yana nan baja-baja mutane suna ta neman kai da shi don mutum ya ajiye irin wannan kamar ya jabar komi misali wani abu da bai zama shi ne madogara ba ko da kuwa ana amfani da shi wajen gyara abinci to ya zama ana neman kai da shi mutum ya ajiye shi zuwa lokacin da zai yi daraja wannan babu komai saboda haka ba kowane amfanin gona ne aka ce kai aje ba ba abinci a rayuwar al'umma wani abu ne da duk yadda aka ce an buɗe ƙofar ɓoye shi to kuma dole ne kuma zai wahala yana yin wahala kuma zai tsada to ya ce shi ya nufa haka da ɓoye shi ai ba kai kaɗai ba ne kake noma wani ba shi ba sai ya ce haka wani ma ya ce haka wani ma ya ce haka to ai kaga daga nan za a zo abincin ya ƙaranci to kuma kun ga ya karanci sai kuma ku ce za ku dauko kuna sai da mutane kadan kadan saboda kurkudi ya wannan ba halatta haram ne
to me wannan tambaya kuma cewa yake dalibin jami'a ne aka dauka aikin gwamnati a secondary level aka tura shi wajen aiki sai ya ce yana karatu a jami'a suka ce ya tafi sai ya rika zuwa lokaci amma duk da haka yana karba albashi shin wannan albashin da yake karba halal ne
idan so hukumar makaranta su suka ba shi dama ya ci gaba da karatu har ya gama sannan zai ci gaba da aikin sa ba komai idan har da izinin hukumar makarantar yake ba ba izinin hukumar makarantar bane to wannan shine yake abin da bai ba ne ba yana karba albashi amma kuma baya zuwa ya musu aikin da ya kamata amma su suka ce da shi sun yadda ya zo lokaci kaza ya karantar ya je kuma ya karatun sa wannan babu laifi
to karamar kallahu me wannan tambaya kuma cewa yake akwai wani bashi da gwamnatin tarayya ta bayar tun lokacin Abacha daga FIF har yanzu ba a kira mu biya ba shin ta yaya ya kamata mu biya kuma idan za mu biya adadin da aka bamu ne za mu biya ko kuwa
to idan kana da kana jin damuwa annabi yana cewa ismu ba haka fi nafsika da abin da zai yi maka kaikayi a cikin zuciyarka da dame ka a ranka to kai kokarin ka bashi musamman ba abin da ba ka so mutane su sani ba ce ka karɓi bashi ka gimiya abin da ba za ka ji daɗi ba sannan kai ma yana maka kaikayi cewa kuɗin nan an ba da shi da sunan bashi amma waɗanda suka ba mu ɗin sun zo sun tafi su ko gwamnatocin da suka zo daga baya ba su waiwaye mu ba da kuɗin ba saboda wani abu ne da ya zama al'ada a ƙasarmu gaba da bashi da sunan bashi kuma shikenan sai zama an karba an cinye su kansu masu karbar ma tun farko ma za su ce ai za mu karba ne mu ci ba da maniyar buyan za a karba ba ana kawai an karba kayan banza ne to kayan da aka baka bashi sunan sa bashi saboda yana nan da wannan sunan in ba wanda ya baka bashi ya ce ya fi maka in ita gwamnati da ta baka koda wata gwamnati ce dai ta zo ta ci gaba sun suka ce sun yafe yaya ku suka ce washin da waccan gwamnati ta bayar a lokaci kaza kaza mun yafe mu wadanda muka ba wa ta yafe amma ba su sun yafe ba ila iyaka ne kawai an yi shiru saboda ba a damu da abin da yake haƙƙin gwamnati ba ko ya yi kyau ko ya lalace duk ba damuwar mu ba ce a ƙasar mu to wannan ba zai halatta maka ba ba ka ji cewa kai shi ke da tuna ba tambaye ka ba ai shi ke da yanzu ka ci banza a'a kuma kuma kana tunanin in za ka rabu da shi ta ya za ka raba kanka da wannan abin da ya zama maka alaƙaƙai to sai ka yi wa al'umma aiki don kuɗin na al'umma ne sai ka duba ka ga kuɗin nan a lokacin da karɓe su me za su iya yi sai a wannan kuɗin a lokacin da karɓe su za su iya yin rijiyar burzatsi misali kuɗin a lokacin aka ce za a yi rijiyar burzatsi za su yi to sai ka je ka samu wurin da al'umma take da buƙatar rijiyar burzatsa sai ka yi musu rijiyar burzatsi ka ga ka yi wani abu da dukiyar al'umma ga al'umma za su ci gaba da amfana da shi za ka kiyasta abinda kudin ya zai yi a wancan lokacin sai ka zo ka irin wannan abu to kaga da haka sai ka samu salama a cikin zuciyarka hankalinka sai ya kwanta to wanda ya fi zama wara'u ko da ba a neme ka da abin ba in kai haka to hankalinka zai kwanta dukiyar al'umma ce ta shigo hannunka da sunan rance kuma ka mayar wa da al'umma dukiyarta ko da kuwa wanda suka baka din ba su dawo sun tambaye ka ba su ba
to akarmaka Allah wannan tambaya kuma cewa take mijina yana so in yi kitsan gane weaving da ƙarin gashi amma ni ina tsoron kada na saba wa Allah shi kuma yana cewa idan har za a yi domin miji ne kadai to babu haramci shin hakan gaskiya ne
a ƙarin gashi wacce ta ƙara gashi da gashin wata wato gashin wata gashin dan adam haramun ne bil ijma gashi da gashi haramun ne baya halatta wacce ta yi wannan koda da lura ne abinda ba gashi ba ta yi amfani da wani lilo ko wata roba da ya kitso da shi ko wani abu to a nan ne aka samu sabani na malamai su daga cikin malamai suna cewa babu komai kamar Imam Ahmad gabaninsa Sa'id ibn Jubair tabi'i ne a wajen Abdullahi Abbas na cewa babu laifi wacce ta yi amfani da karamil karamil shi ne al-quyut nazari ne da suke amfani shi wajen yin kitso sai su sa shi a kitso saboda ka suna ganin cewa dukkan wani abin da ba gashi ba na dan adam ba gashin dan adam ba ne kuma zai iya bambanta ga waɗanda za su gani su iya gane cewa na ba gashi ba gashi ba ne babu wani abu na abin nan yaudara a ciki to suna ganin ba laifi musamman ma mace mai miji za ta yi mijinta kitso da lilo wani abin da zama za ta ƙara gashin ta da shi ba gashi na ɗan adam ba to na wasu daga cikin malamai Ibn Qudama a cikin Al-Bughri ya bayyana cewa wannan babu laifi kuma gabanin sai Imam Ahmad ma da shi wata wasa Sa'id ibn Jubair suna cewa la ba'sa bil qaramil al-qaramil in sunay khuyut amma idan gashi ne akwai gashi da ake yi na ɗan adam ne za a amfani da shi wannan haramun ne
to akarmaka Allah da fatan Allah ya saka da alkhairi Allah kuma ya bamu iko domin yin aiki da wannan fatawa da muka saurara masu kallon mu da sauraron mu duka nan muka kawo karshen shirin na fatawa rahama na wannan lokaci sai dai za ku iya aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da sakonnin tambayoyinku ta hanyar aiko da sakon rubutacce ko kuma wasan wato sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 36 04 15 ko kuma ta kan adireshin email na fatawarrahma@yahoo.com da shafin fatawarrahma da ke shafin mu na sada zumunta na Facebook a madadin shehu malamin namu Professor Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemu OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri ni Mubarak Hamza Adam da na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.